Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16, 49, da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Lol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kuma muna fatan ana ci gaba da shagulgulan Kirsimeti lafiya. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki za mu gabatar da shirin safe yau Litinin 26 ga watan Disamba. Ga kanun labarai.
Ana nuna damuwa akan kashe farar hula da dama da aka yi a Jamhuriyar Congo a ƙarshen wannan makon. A Rasha kuma ana can ana neman dalilin da ya sa jirgin saman soja ya fada cikin teku da mutane 92 a cikin sa. Gwamnatin kasar Afghanistan kuma ta kiyace cewa kimanin mutane 30,000 ne aka kashe a sakamakon fadace-fadace.
To Allah ya kyauta.
Yan ta'adda na Boko Haram ba su sauran wani sansani a cikin dajin Sambisa.
Daukan Sambisa ba shi zai kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya ba.
Murya ta farko Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka da kuma Aliko El Rashid Harun mai ritaya za mu kawo muku rahoto bayan labaran duniya. Menene mataki na gaba a rikicin kasar Gambia gani yaya Jamma ya dage cewa ba zai mika mulki ba? Muna da rahoto. Ibrahim Alfa Ahmed zai ci gaba da rahoto kan Amini na Dauda ta ƙauyen Bauchi wacce take zargin waɗansu da ta sani sun yi mata fyaɗe kuma suka dawo da niyyar kashe mijinta. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. An kashe farar hula da dama a Jamhuriyar Congo a ƙarshen makon nan. Al'amarin da yasa ake nuna damuwa akan rashin kwanciyar hankalin siyasa tun lokacin da shugaba Joseph Kabila da jam'iyyun masu hamayya suka kasa cimma daidaituwa akan yadda da kuma lokacin da zai sauka daga kan karagar mulki bayan ya yi tsawon shekaru 15 yana jan ragaman mulkin kasar. Kai hare-hare ya yi kamari a duk faɗin ƙasar. A ranar 19 ga wannan wata na Disamba ya kamata a ce wa'adin mulkin shugaba Kabila ya ƙare, to amma sai aka ɗage yin zaɓe da aka shirya yi a watan Nuwamba har sai abin da hali ya yi. Masu wuce cakar shugaban sun zarge shi da laifin jinkirta yin zaɓe domin ya tsawaita kasancewarsa a kan mulki. Ita kuma gwamnatinsa ta ce ba za ta iya shirya sahihin zaɓe ba sai farkon shekara ta 2018 idan Allah ya kai mu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce zaman tankiya a kan shugabancin Kabila ya sa ana ta yin munanan zanga-zanga a bana. A saboda haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci jami'an tsaron Congo da suka yi zuciya nesa su bari masu hamayya su yi zanga-zanga nuna rashin amincewarsu ba tare da tsangwama ba.
Yanzu haka dubban masu aikin ceto daga ƙasar Rasha ciki har da masu ninkayen mayakan ruwa fiye da 100 ne suka taru a tashar jiragen ruwan Sochi jiya Lahadi suna neman dalilin da yasa wani jirgin saman soja ya fada cikin teku da mutane 92 a cikinsa. Wani mai magana da yawun sojan ƙasar ya ce babu wanda ya tsira. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ayyana yau Litinin a zaman ranar makoki a duk fadin ƙasar yayin da masu aikin ceto ke shirin yin aiki har cikin dare domin gano shaidar da ta za ta taimaka wajen tantance dalilin da ya sa jirgin saman mai lambar tafiya TU-154 ya faɗi mintoci 2 bayan ya tashi. Jami'an sun ce an gano wasu baraguzan jirgin da wasu gawarwaki a gabar tekun Rasha sa'o'i bayan hatsarin. Yayin da aka gano babban ɓangaren jirgin cikin teku kimanin kilomita 1.5 daga gaɓar teku, hukumomi sun ce nan da nan babu wata shaida da za ta nuna cewa aikin ta'addanci ne.
Gwamnatin ƙasar Afghanistan ta kiyasta cewa fadace-fadace sun haddasa mutuwar kimanin mutane 30,000, wasu da dama kuma sun ji rauni, yawancinsu 'yan tawaye. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar sun ce zuwa jiya Lahadi ayyukan daƙile hare-hare ko kuma sumaman 'yan tawaye da 'yan sanda da kuma sojojin ƙasar suka yi a duk faɗin ƙasar sun kashe 'yan tawaye 18,000 da raunana mutum 12,000. Shi kuma muƙaddashin mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar Muhammad Radmanesh ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumomi sun kama ɗaruruwan 'yan tawaye. Yaƙi ya bayyana irin ɓarnar da aka yi wa mayaƙan ƙasar, to amma ya amince cewa an samu ƙarin fiye da kashi 10 daga cikin 100 idan aka kwatanta da bara. To amma rundunar sojan Amurka ta ce kimanin mayaƙan ƙasar 20,000 ne suka jikkata, ciki har da 5,000 da suka mutu a shekara ta 2016. Ofishin bada taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar a makon jiya ya faɗawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa al'amuran da suka danganci rikici sun kashe fiye da farar hula 3,000 a bana.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Mahaukaciyar guguwar teku mai ƙarfin gaske ta dagula bukukuwan Kirsimeti a kudancin ƙasar Philippines ta tilasta dubban mutane jingina bukukuwan Kirsimetin da suke yi suka nemi mafaka. Hukumar nazarin yanayi a birnin Manila ta ce jiya Lahadi da dare mahaukaciyar guguwar da aka lakaba a sunan Nocturne haɗe da iskar da ke juyawar kilomita mai tanda 55 cikin sa'a guda ta afka a tsibirin Catanduanes, nan da nan ba a ba da rahoton ko wani ya jikkata ba. Kimanin mutane 20,000 aka ba da umarni a kwashe ko kuma su fice daga gidajensu, to amma jami'ai sun ce saboda hutun Kirsimeti ana samun wahala wajen shawo kan mutane su bar gidajensu domin Kirsimetin babban biki ne ga 'yan ɗariƙar Katolika a ƙasar. Ƙasar Philippines tana da tarihin fama da mahaukaciyar guguwar teku kusan ƙarshen kowace shekara. A watan Nuwamban shekara ta 2013, mahaukaciyar guguwar teku da aka lakaba a suna Hanyan ta afka ƙasar a zaman mahaukaciyar guguwar teku mafi muni da ƙasar ta taɓa gani. Domin wannan guguwar ta kashe kimanin mutane 7,800 a cewar hukumar bada taimakon gaggawa ta ƙasar.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cikin fushi ya kira jakadan Amurka a ƙasarsa Daniel Shapiro jiya Lahadi domin su yi magana a kan ƙauracewa zaman sauraron ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nuna rashin amincewa ga gina gidajen Yahudawa 'yan share wuri zauna. Dukkansu ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma ofishin Netanyahu babu wanda ya ce uffan game da taron ko kuma ganawar ta jiya Lahadi. Ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta kira jakadun ƙasashe 14 da suka hau kujerar naƙi a kan ƙudurin a ranar Juma'a, to amma rahotanni sun bayyana cewa yawancin jakadun ba su amsa wannan kirar ba. Jiya Lahadi, Mista Netanyahu ya faɗa wa majalisar ministocinsa cewa ƙudurin ba shi da ma'ana. Ya yi nuni da cewa Amurka da Isra'ila a kodayaushe bakinsu kan zo ɗaya a kan kowane ƙuduri na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya bayyana ƙauracewa zaman ƙudurin da Amurka ta yi maimakon hawan kujerar naƙi a zaman abin kunya.
Labaran duniya kenan game daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, makon jiya ne shugaban Gambia mai barin gado Yaya Jammeh ya soki lamirin shugabannin Afirka waɗanda yake zarginsu da katsa London cikin harkokin cikin gidan ƙasar, kuma ya ce babu mahaluki da zai hana shi ci gaba da mulki. To yanzu menene mataki na gaba wajen warware wannan rikici? Ita ce tambayar da Umar Faruk Musa ya yi wa kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu.
To yanzu shugabannin ƙasashen Afirka na yamma da ma Majalisar Ɗinkin Duniya suna ta kurarin cewa lalle sai an tabbatar da wannan zaben da aka yi. Na tuntubi Malam Garba Shehu, kakakin shugaba Muhammadu Buhari, domin in ji irin halin da ake ciki yanzu dangane da nauyin da aka dabkawa kwamitin shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari.
Na tabbatar maka ana nan ana ta shirya shawarwari waɗanda watakila su shugaba Buhari da shi da shugaba John Mahama na Ghana wanda aka ba su aikin, watakila za su fara ɗaukan matakai na sauraron ma waɗanda suke jayayya da juna akan wannan. Watakila su ji shi sabon shugaba mai jiran gado shin ma meye manufofinsa, kuma me yake so ya yi da shugaba Jammeh wanda zai karɓi mulki a mai barin gado yanzu. Ka gani su kuma watakila in sun ji wannan su kuma sai su fuskanci shi, kuma ya ji su gaya mar babbar manufa shi ne duk abin da za a yi a yi maganin fitina kada ta taso a Gambia, don idan ta tashi a nan ba san inda za ta tsaya ba. Kuma irin wannan mataki ba yau aka fara yin sa a yammacin Afirka ba. Ƙasashe da yawa juyin mulki mulki ne a rigimar siyasa ne shugabannin namu sun sa baki a ciki an yi maganin su kuma muna fata wannan din ma ba za ta gagara ba
kana yin dai ba wata kida za ta kai ga amfani karfin tuwo ba a cire yaya jama dora shi Adamu kenan da ya tura din
ayin ta kai ga karfin soja kuma ai ta baci ai fatan mun Allah yadda za a samu maslaha abun dai da yake da muhimmanci shine ga yadda gana su kai nasu zabe kwanan nan kana gani shi John Muhammad daga cewa ya fadi zabe yayi murna ga abin nan haka kuma mu akai a nan Najeriya kuma sannan da na shugaban Najeriya wanda ya hushi shugaban Muhammad Buhari da shi kansa shugaban Nana Akufo-Addo da yake jira zai hau a Ghana sai ba da tabbaci shi ma yace a ba zan wulakanta wanda zan karbi mulki a hannunsa ba irin waɗannan matakai suna da kyau suna kuma da muhimmanci wajen kyautata dangantaka a tsakanin shugabanni Allah ya sa tsakanin na Gambia su ma kansu ya zo ya haɗe akan haka
Mallam Garba Shehu kenan a waje daya na tuntube wani mai sharhi kan al'amuran tsaro na ƙasa da ƙasa wato Air Commodore Yusuf Anas mai ritaya domin in ji hanyoyin da za a bi wurin warware wannan takaddamar musamman idan ya zama tilas sai an sanya karfin tuwo wurin kawar da Yahaya Jami akan karaga mulki
wannan shine mataki dai na karshe wanda in ya zama tilas kenan amma ina ganin in dai aka ci gaba da tuntubar shi shugaban kasar mai barin gado da manufofi da kuma nuna mashi cewa domin akwai alamin akwai jin tsoro cewa in ya bar mulkin wani abu na iya faruwa da shi da makarraban shi to in aka ci gaba da tuntuɓar shi aka bashi wasu ƴan hanyoyin mafita daga abin da zai fuskanta bayan ya sauka daga mulki mai yiwuwa din ne zai ga hikima cewa lallai ya kamata ya miƙa mulki ya janye ya ba sabon gwamnati
iya kuma da Yusuf Anas kenan mai ritaya a tattauna da ne da shi dangane da shiga kafar wando ɗaya da aka yi tsakanin shugaba Yahaya Jami mai barin gado na ƙasar Gambia da wakilan ƙasashen Afirka ta yamma masu ƙoƙarin shirya tsare-tsare da manufofin da zai sauka akan karaga mulki a cikin ruwan sanyi Umar Faruk Musa murar Amurka Abuja, Nigeria.
Kwadai ke ta da wulakanci shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shake cikin ka da zalunci mai za ka faɗa a cikin ƴanci mai wannan hali yau shi ne kadari a Afirka da mun gane komai ya faɗa mana ƙarya ne don mun san logar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiyayanci dillalai ba da idan masu tuba da wannan ba
a ƙarshen mako ne rundunar sojin Najeriya ta bada sanarwar ta kama tungar ƴan Boko Haram a dajin Sambisa ga Hassan Maina Kaina
Na nemi ƙarin bayani daga daraktan labarai na hedkwatar sojan Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka.
Zan tabbatar ma da shi shine yanzu ƴan ta'adda na Boko Haram ba su da sauran wani farfari a cikin dajin Sambisa wanda na ne na ƙashin kan sun san da maran alamin aka karkasa wannan Camp Zero.
Su dai mayakan Boko Haram sun bibbinne bamabamai a cikin dajin Sambisan don hana dakarun tarayya kaiwa gare su. Amma tare da taimakon gingima-gingiman tankokin yaki irin na zamani masu sansanonin da aka bibbinne bamabamai, sojan Najeriya sun gano tare da kwakkwance waɗannan bamabamai da suka kai ga kwato dajin na Sambisa. Masana tsaro na alakanta wannan babban nasara da irin kwarewa da kuma jajircewar babban hafsan sojan Najeriya, CY Buratai, wanda ɗan asalin yankin na jihar Borno ne. Da kuma yadda dakarun saman Najeriya suka yi tarron bamabamai ta sama a wannan daji. Kamar yadda Komanda Baba Gamawa ke cewa,
General Burate kullun abin da ya sa a gaba shine a tabbatar an samu nasara a wannan harka ta Boko Haram. Ko da yake dan kasar Borno ne kuma infantry officer ne, sannan ka dauki Air Marshal Sadiq, mutum ne wanda yake ya zauna a Borno, ya san turin din tun jawo sojojin nan kusa da shi. Sai da Air Force suka shiga tarron bamabamai a wannan wuri, sannan aka samu nasara, sannan kuma sojojin mu na kasa suka shiga ciki. A Nigerian Air Force irin kayayyakin da suke da shi da irin jiragen da suke amfani wannan abubuwa ba abun mamaki bane.
Wata majami'ai tushe a hedkwatar sojan Najeriya ta shaida mana cewa dakarun Najeriya sai da suka yi kofar rugo a duk sassan da ke kaiwa kwafita daga dajin Sambisa kafin su fara lugudan wuta na aikata kare. Tsohon jami'in leken asirin sojan Najeriya Aliko Irashid Harun ya ce duk da wannan nasara yana da kyau a yi taka tsantsan.
Daukan Sambisa ba shi zai kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya ba. Aƙidan Boko Haram da aƙidan Al-Qaida ɗaya ne. Duk duniya wannan kungiya yan ta'adda guda biyu suna da laki da daya sakamakon farmakin sojoji da aka kai a Sambisa yawancin su sun gudu sun dawo kin mutane sun zauna ko an dauki Sambisa an ce duk sojoji sun zo a Sambisa ba za ta kawo karshen yan ta'adda cikin fannin ba yanzu an gama face one kenan akwai abin da ake kira sadi karoke sai dai a ce an yi demoralizing din su amma ba za ta kawo karshen yan ta'adda a fannin ba
yanzu dai abin jira a gane shine yadda dakarun na Najeriya za su tattar da wannan nasara ba tare da samun koma baya a nan gaba ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaba sojojin Najeriya kun dau suna tarihiya daga sojojin Ifiritiya tun farkon yakin duniya ku a gaba ba kwacin baya waje ku da ya kara mafarkinsa da ya gani shi kamar shi ne fasha ga kambin zinare kansa ga fadawa da zagajensa ya imani babu kamarsa manufarsa ya hargiza al'umma haka har da
su a gaida Hassan Maina Kaina.
Mun shirya saboda akwai liyafa can muka yi don su taho su ci tare da mu cewa su musulmi bancin su mata islamo kiristiyan mata da yawa mun gayyata maza da yawa mun gayyata
shagulgulan kirismeti a birnin Kunni na jamhuriyar Niger za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 12 da minti 16 da rabi a halin yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan ana ci gaba da bukukuwan Kirsimeti lafiya. Yau ma dai akan batun Malama Amina Dauda ta ƙauyen Muyangal a jihar Bauchi muke, wadda ta ce wasu mutane guda uku sun yi mata fyaɗe. Daga bisani, biyu daga cikinsu sun komo suka yi ƙoƙarin kashe mijinta, har suka sare masa hannu a wurin yin haka. To amma kuma Allah ya kubutar da shi da ransa. A makon jiya mun ji yadda Malam Dauda yake kukar yadda alkali bai saurare su ba. Lauyan mutanen da ake tuhumar ya buƙaci mai da martani kan wannan magana.
Sunana Barista Nasiru Balan Malam. Ni ne lauyan waɗanda ake tuhuma akan kes ɗin da kuka yi ta abin nan na tudun alkali ɗin nan. Ina fyaɗe da yanke hannu alhamdulillah. Wato abinda nake so jama'a su gane shine idan mutum yana da da'awar wani ya masa laifi ko kuma ya masa wani abu na laifi ya je gaban 'yan sanda, to idan 'yan sanda din nan suka yi gama bincike suka kai shi wanda ake tuhuma kotu, to shari'ar za ta zama ne tsakanin shi wanda ake tuhuma da commissioner yan sanda, kuma commissioner yan sanda da shi wanda ake tuhuma. So a case ɗin abin da ya faru shine bayan da yan sanda suka gama binciken su suka kai kotu, waɗannan mutane dai suna da yanci ko na yan ƙasa su ɗauki lauyan da suke so. Tsarin mulki na ƙasa ya ba su dama, so shine suka ga ni ne ya cancanta ne musu na kare su. Akwai muka zo muka shigar da case mu. Now babban tambayar da duka kowa yake faɗa cewa shi ne alkali ya kori case din nan, to abin da nake so ya kamata mu san meye dalilin da yasa alkali ya kori case din nan. Dalili shi ne case din nan an shigar da shi ma alkalin baya gari, wanda abin nan ya zo ya samu case ne an yi shiga so hudu. Ita wanda ake kiranta nominal complainant, idan ka shigar da case ka zama kaman sheda ne na 'yan sanda. So yawa in kai sheda ne dan sanda, dan sanda ne zai gabatar da tuhumarsa da kuma abin da yake abin dan shi ne zai ba da daman ya zo, ba wai alkali ya ce nominal complainant ya zo ya zauna a kesin ba, a tsakanin shi commissioner yan sanda ne da ita da shi wanda ake tuma ko waɗanda ake tuma.
To na fahimce ka kana bayani ne akan cewar da suka yi alkali bai ba su dama su ko yayi magana da su ba kenan.
Yawa alkali ba shi da wani abu da su. Yawa shi case ne da commissioner ɗan sanda da na jihar Bauchi da Abubakar da mutum biyu. Yawa saboda haka ita nominal complainant ne, sheda ce ita, ba yanda za a yi alkali tunda ba ta cikin case a ce mata ta zo ya saurare ta tunda ba wani case ɗinta a gabansa. Idan ɗan sanda ne ya kawo ta sheda, to shine nan lokacin ta zama abinda alkali zai saurare ta, kuma su ma wanda ake tuman su ko lauyan su ya saurare ta, ya mata tambayoyi kamar yanda doka ta ajje. Yawa to abinda yake faruwa shine ita ko kuma su ɗan sanda suka kawo case, an shiga so ɗaya, so biyu, so uku, so hudu, duka suna kawo dalilan cewa ba su shaidun su ba su zo ba, ba sa zuwa, suna zuwa suna hanya ana daga musu. Doka ta ba wa alkali dama ko kuma idan aka kawo case a gabansa ba a gabatar da shaidu ba, hujjoji da za a ci gaba da case sai iya kora. Amma akwai wani abin da nake so jama'a su gane, a turance akwai abin da ake kira striking out from the cause list, a cire daga case cause list. Akwai kuma dismissal, kora gaba daya. Case din nan idan duka shari'a, idan aka ce an striking out, an cire ne daga list din, duk shekarun da 'yan sanda suka yi za su iya dawo da shi idan sun shirya. Kila an yi striking, an cire shi daga list din kotu saboda wasu dalilai. Idan 'yan sanda ko hukuma ta shirya tana gaba za ta ci gaba da shari'a nan, za ta iya zuwa ta yi application a dawo da shi, a ci gaba da shi.
Lauya Nasiru Balan Malam da ke kare waɗanda ake tuhumar kenan. To kamar yadda muka bayyana muku a makon jiya, wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan batun. Jami'inta da ke sanya idanu kan wannan lamari kuwa shine Kingsley Yale.
Sunana Kingsley Yale daga Ash Foundation, wato ƙungiya ne masu kare haƙƙin bil'adama gaba ɗaya, da yara da manya da mata da kuma kowanne duk wanda aka take masa haƙƙi. Wannan labari mun same ta ne daga VOA. So daga jin wannan labarin shine muka hawo koma bincike, muka binciki ina ne wannan abun ya faru da shi. Mun ji wurin muka je, okay, ina mutanen suke, muka same su, muka samu ta wajen wani ana kiransa Ubandoma. To shine muka je muka samu shi mijin da matan duka da su Ubandoman. To abun da ya faranta mana zuciya shine daidai muna kan namu binciken, ashe commissioner ma ya turo jami'an tsaro, polisawa su ma sun ji wannan labari sai suka hau bincike su ma. Wato gaskiya an samu canji daga da yadda ake abubuwa, kuma gaskiya muna godewa commissioner of police, kuma muna roƙonsa ya ci gaba da haka, kuma Allah ya sa su ci gaba da irin wayannan matakan da suke ɗauka sau, wato da wuri-wuri kenan, suna ɗaukan matakai da wuri, ba a ɓata lokaci, daga an ji abu sai a ɗau mataki. To gaskiya muna goyon bayan haka. To da muka ga haka sai muka ce to tunda police suna cikin mu, muna cikin binciken duk ɗaya ne, to dama mu niyyarmu shine mu ji duk inda case ɗin nan take, mu ɗauko ta daga inda take mu kai ta police, saboda police ne sun san inda za su bincika su prosecuting. To da muka ga police sai hankalinmu ya kwanta. To inda muka ɗan tsaya kenan muka ce to mu muna bin baya mu ga ya za a kare sa.
Kun je kun gana da waɗannan mutane, kaman me kuka je daga bakinsu?
To kaman su bayanin nasu ya dan bambanta da dan bayanin na farkon, saboda shi mun samu shi mai gidan yana da wasu case daban-daban, banda wannan yana da wata case kuma daban banda wannan case din. To kuma kaman yanda aka faɗa, shi su waɗanda suka yi ko fiyaɗe ne za a ce ko sun kwana da matan ne, su ne sun zo da dare gidan, sun zo su same shi, shi suka ce ya kwanta, shine ce shi ba zai kwanta ba gara a ji masa da ransa ba zai kwanta a sare shi ba shine garin sun kai masa sara sai mika hannunsa shine suka sare hannun
yanzu abun ya koma ga hannun yan sanda kamar yanda ka faɗa
yanzu kan mun bar komai a hannun yan sanda so duk wani case ka san in dai har akwai case kam yan sanda ba za su shiga su dauke su ba amma tunda mutanen nan suna wajen su gaskiya su yan sanda su ne za su gudanar su san yaya investigation din yake dun ko yana kotu ko yan sanda za su ci gaba da binciken su baya hana yan sanda bincike dan suna iya za su gawa kotu to su wannan case din suna kan binciken su so a ba su lokaci so ana iya ba su lokaci su yi wannan bincike wannan kaida ce a doka to amma yadda case din ya kasance a kotu da kuma abin da ke faruwa yanzu bamba da mu ne mu tabbata police suna cikin case din kuma mun samu haka sun shiga da wuri-wuri godiya ga wannan muna godewa shi commissioner namu na Bauchi state don wannan active action da yayi gaskiya abun ayaba masa ne ko a ina
su mutanen nan da suka je suka yi fyaɗe kuma suka yanke hannun shi mijin matan nan suna ina ne
akwai waɗanda aka kama su suna hannun police yanzu haka suna hannu yauwa ba wai an sake su ba suna hannu
Kinsley Yale na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Ash Foundation akwai wani bawan Allah mai suna Abubakar Shaibu na Rukuta wanda Allah ya masa baiwar yi wa mutum duk wata gabar sa wanda ya rasa a sanadin ciwo ko kuma hatsari ya ce zai yi wa Malam Dauda hannu kyauta a mako mai zuwa za mu ji ta bakin sa akwai kuma wasu case da dama da muka fara binciko su waɗanda a cikin sabon shekarar nan za mu fara dauko su A ci gaba da kasancewa lafiya.
Za ku saurari maimaicin wannan shirin ranar Laraba a cikin shirin Hantsi ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka nan Washington DC karfe 12:27 ga shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya.
An kashe farar hula da dama a Jamhuriyar Congo a ƙarshen makon nan al'amarin da yasa ake ta nuna damuwa. Tun lokacin da shugaba Joseph Kabila da jam'iyyun masu hamayya suka kasa cimma daidaituwa akan yadda da kuma lokacin da zai sauka daga kan ragamin mulki bayan ya yi tsawon shekaru 15 yana jan ragamin mulkin ƙasar kai hare-hare yayi kamari a duk faɗin ƙasar. Yanzu haka dubban masu aikin nema da ceto daga ƙasar Rasha ciki har da masu ninkayen mayakan ruwa fiye da 100 ne suka taru a tashar jiragen ruwan Sochi jiya Lahadi suna neman dalilin da yasa wani jirgin saman soja ya fada cikin teku da mutane 92 a cikin sa wani mai magana da yawun sojan ƙasar yace babu wanda ya tsira shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ayyana yau Litinin a zaman ranar makoki a duk fadin kasar a yayin da masu aikin ceto ke shirin yin aiki a cikin dare domin gano ce da za ta taimaka wajen tantance dalilin da yasa jirgin sama mai lambar tafiya TU-154 ya fadi mintoci 2 bayan ya tashi gwamnatin kasar Afghanistan ta kiyasta cewa fadace-fadace sun haddasa mutuwar kimanin mutane 30,000 wasu da dama kuma sun ji rauni yawancin su yan tawaye Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar sun ce zuwa jiya Lahadi ayyukan daƙila hare-hare ko kuma sumaman 'yan tawaye da 'yan sanda da kuma sojojin ƙasar suke yi a duk faɗin ƙasar sun kashe 'yan tawaye 18,000 da raunana mutum 12,000. Mahaukaciyar guguwar teku mai ƙarfin gaske ta dagula bukukuwan Kirsimeti a kudancin ƙasar Philippines. Ta tilastawa dubban mutane jingine bukukuwan Kirsimeti da suke yi suka doshi mafaka. Hukumar nazarin yanayi ta ce jiya Lahadi da daddare mahaukaciyar guguwar ta afkawa wato tsibirin Cantaduenes.
To madalla gaishe ki da ka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Dido ne da kula da kin gabatar da shirin mu da ma engineer John Ellison da ya rika masa anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya